This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Da fatan kun tashi lafiya. Yau Alhamis 19 ga watan Satumba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kallon labaran duniya.
So Mahmud, jiya Laraba akalla mutum 14 suka mutu sannan wasu 450 suka jikkata a wani sabon zagaye na fashe-fashe a kasar Lebanon. Wasu jerin har-haren kwanton bauna da fashe-fashe da suka auku a hanyoyin da sojoji Niger ke bi sun kashe akalla sojoji 12 tare da jikkata wasu 30 a baya-bayan nan. Rasha na amfani da yunkurin kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump wajen kara rurrutu rarrabuwar kawuna a Amurka.
To kanin labaran duniyar kenan. To a Najeriya masana a fannin tsaro na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta kan kalaman tsohon ministan tsaro General Tiwa Danjuma mai ritaya. Inda ya kalubalanci manyan hafsoshin sojin kasar kan su kawar da matsalar tsaro a Najeriya.
Ni ba ni da shakkan cewa sojin Najeriya a kasan nan za su iya dakile wannan al'amarin. Idan aka maida hankali ina tabbatar ma da cewa cikin wata shida za iya gama wannan al'amarin.
Dole ne mu duba matsayin soja a cikin tsari na tsaro na kasa. Akalla akwai bangarori na tsaro guda 29.
To a kasar Kamaruku hukumomi sun fara kai dauki ga wadanda iftila'in ambaliyar ruwa ya ritsa da su a yankunan arewa mai nisa.
Wato da wannan ambaliya ya farko ya tafi da abin da zai tafi mu kan dai ba abin da ya saurara mana ran da ma akai abin gobin asararin su ba hana muka kwana mu kan ba abin da zamu ce shegaran Allah wannan annoba ne.
Muna kuma tafi da shirin domin iyali wanda Grace Alher Abdu za ta gabatar inda shirin zai ci gaba da duba batun tsarin kula da yara da ake turawa karatun allo ko kuma karatun tsangaya. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Jiya Laraba akalla mutum 14 suka mutu sannan wasu 450 suka jikkata a wani sabon zagaye na fashe-fashe a kasar Lebanon inda aka tayar da fashe-fashe na baya-bayan nan a wayoyin sadarwar Oba-Oba da mayakan Hezbollah ke amfani da su. Akalla ɗaya daga cikin fashewar ta auku ne a kusa da ɗaya daga cikin wurin jana'izar da kungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran ta shirya na 'yan Hezbollah uku da wani yaro. Waɗanda ake cikin mutane 12 da aka kashe a ranar Talata lokacin da dubban na'urorin sadarwar da kungiyar ke amfani da su suka yi ta bindiga a sassan kasar inda kimanin mutum 3,000 suka jikkata. Kungiyar Hezbollah ta ɗora alhakin waɗannan hare-hare kan Isra'ila wadda bata ce uffan ba duk da ƙwararru a harkar tsaro a gabas ta tsakiya da Amurka sun faɗawa kafofin yaɗa labarai cewa har-haren na'urar sadarwa aikin hukumar leƙen asirin Isra'ila ce ta Mossad. Wasu jerin har-haren kwanton bauna da fashe-fashe da suka auku a hanyoyin da sojojin Nijar ke bi sun kashe akalla sojoji 12 tare da jikkata wasu 30 a baya-bayan nan. Kamar yadda rundunar soji ta sanar ta gidan talabijin ɗin ƙasar na gwamnati a jiya Laraba. A harin na farko da aka kai a yankin yammacin Tilaberi a ranar Lahadi. Gungun ɗaruruwan masu aikata laifuka waɗanda suka isa wurin sun kashe sojoji 5 tare da jikkata wasu 25 a cewar rundunar. Rundunar sojin ta ce a martanin da ta mayar ta sama da ta ƙasa ta kashe sama da mahara 100 ba tare da bayar da cikakken bayani kansu ba. A ranar Litinin a yankin Difa da ke kudu maso yammacin ƙasar inda ake yawan kai har-har da kungiyar Boko Haram da wani reshe na kungiyar IS ta yankin yammacin Afirka. Wasu abubuwan fashewa sun kashe sojoji 5 da ke sintiri. Wani babban jami'in harkokin wajen Amurka ya ce goyon bayan da China ke baiwa masana'antun kera makamai na Rasha na zuwa ne kai tsaye daga manyan shugabannin jamhuriyar jama'ar kasar China ko PRC. Jami'in ya kuma nuna cewa na'urorin chips da China ke samarwa sun yi matukar inganta abubuwan da Rasha ke yi a fagen daga a yakin da take yi da Ukraine. Tsawon watanni jami'an Amurka na zargin PRC da taimakawa Rasha sosai kan yakin. Amurka ta kakaba takunkumai ga kamfanonin China da ke samar da muhimman abubuwa zuwa ga kamfanonin kera makamai na Rasha. ranar Laraba. Mataimakin sakataren harkokin waje Kurt Campbell ya shaidawa ‘yan majalisa cewa Amurka ta yi jinkiri wajen cikakkiyar fahimtar ainihin alaka mai ƙarfi da ke tsakanin shugaban Rasha Vladimir Putin da shugaban China Xi Jinping. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba, Hafiz zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu duba wannan rahoton. A Najeriya, masana a fannin tsaro na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta kan kalaman tsohon ministan tsaro General Tiwai Danjuma mai ritaya, wanda ya kira ga manyan hafsoshin ƙasar da su kawo ƙarshen matsalar tsaro da ta'addabi wasu sassan ƙasar. Yana mai cewa ba su da wani uzuri wajen nuna gazawa kan wannan batu. Daga Abuja ga Hassan mai ne kane da ƙarin bayani.
Our number one problem today is security. We must end the banditry, the killings.
Tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Lieutenant General Tiwai Danjuma, ke cewa yanzu babbar kalubalen da ke addabar Najeriya shine matsalar tsaro. General Danjuma, wanda ya kalli babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron kasar, ya ce dole ne fa ku manyan hafsoshi ku kawo ƙarshen wannan fitina ta aika-aikar 'yan bindiga daɗi da ma kashe-kashen da ake yi a ƙasar nan ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan nauyi yana kan ku. General Tiwai Danjuma, wanda bayan jagorantar rundunar sojojin Najeriya ya kuma taka rawa sosai a yakin basasar kasar, na jawabi ne yayin kaddamar da wani littafi da tsohon kwamandan kwalejin horar da dabarun yaki ta rundunar sojan Najeriya General Solomon Odunwa ya wallafa. Ya ce sojojin Najeriya ba su da wani hanzari na gaza magance aika-aikar 'yan bindiga. Wasu daga cikin ku da har yanzu ke aiki ba ku fa da wani uzuri na gaza shawo kan kalubalen tsaro. Tabbas lalle ba ku da wani uzuri. Wannan jawabi kuma tamkar ya zabarar da sojojin ne, inda su da sauran fararen hula da ke wannan zauren taro suka fashe da tafi. To kome wannan jawabi na General Tiwai Danjuma ke nufi ga sha'anin tsaron kasar? Wing Commander Musa Isa Salman Hausa ne mai ritaya a rundunar sojojin Najeriya.
Ni ba ni da shakkan cewa sojin Najeriya a kasar nan za su iya dakile wannan al'amarin. Idan aka maida hankali, ina tabbatar ma da cewa cikin wata shida za a iya gama wannan al'amarin. Za a iya yi maganin shi, lokaci ya kai da za a yi haka.
To sai dai kuma ga masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu na kallon maganar ta General Tiwai Danjuma ta wata fuska ta daban.
Dole ne mu duba matsayin soja a cikin tsari na tsaro na ƙasa. Akalla akwai bangarori na tsaro guda 29 wanda ma in ka tsaya kenan akan gundarin bangarorin na tsaro, in ka ƙara zai iya fin haka yawa. A aza nauyin magance matsalar tsaro na ƙasa akan 4 daga cikin 29 gaskiya ba ya musu adalci ba. Dole ne bangarori waɗanda suke da lura da yadda ake haɗa kai wurin magance tsaron, wanda turanci muke ce masa coordinating element, wanda shi wanda ya yi irin wannan magana ya taɓa shugabancin irin waɗannan ɗin, wato minista na tsaro na ƙasa, irsu ne ke da wannan haƙƙin. Ka ga misali yanzu tsaro na iyaka, a ka ga haƙƙin soja bane. Duk ƙoƙarin da soja suke yi idan ɓangaren tsaron da ke da haƙƙi na tsaro na iyaka, misali immigration da custom da kuma 'yan sanda, ba su yi aikinsu ba, to babu abin da sojoji za su yi wanda za mu ga tasirin tsaro na ƙasa.
Dr. Kabiru Adamu, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Rasha na amfani da yunkurin kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump wajen ƙara rurrutar rarrabuwar kawuna a Amurka da kuma daƙile goyon bayan da Ukraine ke samu. Kafofin yaɗa labarai na ƙasar Rasha sun yi ta ƙoƙarin nuna goyon bayan Ukraine da wanda ya yi yunkurin kisan Ryan Wesley Ruth ke yi a matsayin wani abin da ya ingiza wajen yin abin da ake zarginsa da shiryawa, wanda wasu masana suka bayyana shi da mummunan sakamako na yadda Amurka ke goyon bayan Ukraine ta kare kanta. A lokaci guda kuma, Rasha tana musanta yunkurinta na haddasa rarrabuwar kawuna a Amurka tare da yin tasiri a zaben shugaban ƙasa na ranar 5 ga watan Nuwamba mai zuwa. Wannan ƙarya ne a cikin rahoton ranar 17 ga watan Satumba Cibiyar nazarin barazana ta Microsoft ta ce, yayin da har yanzu irin tasirin da Rasha ke yi a zaben Amurka na nan yadda yake tun fiye da shekaru goma, Rasha ta canza dabaru don kaiwa ga Amurkawa a cikin kafofin sadarwa na zamani da canja yanayin lissafin zaɓe. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, ɗaya daga cikin 'yan mata hudu masu shekaru 15 zuwa 19 a Tanzania na da ciki ko kuma ta haihu. An ɗage manufofin da suka tilasta wa iyaye mata matasa barin makaranta a 2021. Amma duk da waɗannan dokokin, da yawa har yanzu ba sa iya zama uwaye da kuma samun ilimi a lokaci guda. Lokacin da wata Na'ima Kisima Kisili ta samu ciki tana da shekara 15 da haihuwa, ta fuskanci rashin amincewa daga iyayenta, 'yan uwanta da sauran al'umma. Amma duk da irin waɗannan ƙalubale, tana halartar makaranta mai zaman kanta wanda tare da haɗin gwiwar gwamnati, iyaye mata suna ci gaba da karatunsu. Kisima Kisili ta ce, akwai lokacin da nake aji, yakan zama wajibi na fita duba yarinyata don na gani ko ta ci abinci ko bata ci ba, ko tana cikin yanayi mai aminci ko akasin haka. Yayin da nake waje, kawayena suna aji suna karatu. Daga ƙarshe, shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya na ƙasar Iran ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa ƙasar Iran ba ta da ɓoyayyun manufofi idan ta zo batun shirinta na nukiliya, da kuma ƙasar a shirye take ta koma kan alƙawuran na nukiliya da ta yi idan aka cire mata takunkumai. Inganta makamashin uranium ba lallai ne saboda dalilan makamai ba ne, abinda Muhammad Al-Salami ya bayyana kenan a ranar Laraba a wata hira da ya da kamfanin dillancin labarai na AFP a gefen taron hukumar nukiliya ta duniya da aka yi a Vienna. Ya ce, muna yin hakan ne saboda bincike da kuma samar da ire-ire ga manufofin ga manhajojin masana'antar nukiliya.
A gaida Muhammad Habib Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, idan muka leka kasar Kamaru, hukumomi a kasar sun kaddamar da ayyukan agaji a yankunan arewa mai nisa da tallafawa mutanen da ambaliyar ruwa ta raba da muhallansu. Rahotanni sun ce akalla mutum goma ne suka mutu yayin da aka yi asarar dukiya da dama, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Muhammad Rabi Damba ya yi komana daga Kamarun.
Kasar Kamaru ta fuskanci matsalar ambaliyar ruwa, abin da ya jefa mazauna arewacin kasar cikin halin ni'aso. Wannan bala'i ya ba su mamaki. Wannan bangaren al'ummar kasar sun kwashi a hakika kwanaki da dama suna fama da ruwa da ta malali garuruwa. Dubunnan mutane da ambaliyar ya shafa na jiran ceto. Mr. Atangaji, ministan cikin gida, ya ce,
zuwa yanzu akwai motoci 12 dauke da abinci da magunguna da suka isa Garwa, da niyan kuma za su isa ne gun waɗanda suke bukatan kayan agaji. Sa'annan motoci 12 su kuma sun tashi dauke da kayan agaji.
Sakamakon wannan bala'i na da ban tsoro. Ambaliyar ta ritsa da mutum 10, makarantun firamare 185 da manyan makarantu 13 abin ya shafa, da kuma dabbobi 178 ruwan ta halaka. Bugu da ƙari, waɗanda suka tsira da rai na fuskantar matsalar abinci. Malam Danjuma Bala gani yake cewa,
wato da wannan ambaliya ya barku ya tafi da abin da zai tafi, mu kan dai ba abin da ya saura mana, ran da ma aka yi abin gobin asararin su bahana muka kwana, mu kan ba abin da zamu ce shi gyaran Allah. Wannan annoba ne, abin da zan ce ma mutane da ya tsaya da addu'a kawai, ba mai gyara zamani sai Allah, mu tsaya dai da addu'a, kuma duk abin da Allah ya turo a rungumi abin din haka ai mishi godiya, amma an yi rashi.
Bisa la'akari da munin halin da ake ciki, gwamnati ta saki sefa ₦1,900,000 domin taimaka ma waɗanda abin ya shafa. Ana gudanar da taron gaggawa a kusiri domin yin la'akari da duba dabarun ƙarfafa magudanar ruwan kogin Logon Ishari mai ɗorewa, tattara albarkatu da kuma sama ma waɗanda abin ya shafa matsuguni. Tanisha rubutu tana mai cewa,
wannan istilahi da muka tsinci kanmu a ciki, muna da matsalan tafiya daga wannan anguwa zuwa wani anguwa, maimakon mu yi amfani da babura da motoci, yanzu da kulukulu muke amfani. don mu samu mu tsallaka daga wannan anguwa zuwa wani anguwa.
A ra'ayin masana, yankin na fuskantar dumamar yanayi tare da karuwan yanayin zafi da iska mai karfi. Sa'annan karuwar al'umma shi ma yana da rawan da yake takawa a wannan sauyin. Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka daga nan ga Wandere, cibiyar Adamawan Kamaru.
To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 1 dare ne da kwata 6 na safe kenan da kwata a Najeriya da jihar Kamaru da Chadi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19:31, 49:60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika kodayake za a iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro kika san ka mai ba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Zaka ga wani ba za a kawo shi makaranta ba sai ya gagar iyayen shi. Zaka ga an kawo dalibi bayan ya ki jin magana iyayen shi, maimakon su ja dan su a jiki, tarairaye shi su sa ya zama mutumin kirki, sai kuma su yi nesa da shi inda babu wanda zai faɗa mishi bale ya sa ya zama mutumin kirki.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alher Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya fara haska fitila kan tsarin karatun da ake tura kananan yara da sunan almajiranci, inda a jihar Zamfara ake samun kananan yaran da aka tura karatu da shekarunsu basu kai 5 ba. Wakilin mu a Zamfara Abdulrazak Bello ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin batun da suka hada da shugaban majalisar tuntuba ta malamai na jihar Zamfara Sheikh Ahmed bin Umar Kanuma da Hassan yan buhu magidanci kuma shugaban kungiyar mabuga waya ta jihar Zamfara, sai kuma uwar gida na Fisa Sheikh Mutara Zawiya. Ga Abdulrazak da ci gaban tattaunawar.
To malama na Fisa, ku da an ce Zawiya an san kuna kusa gare su da yawa, to irin kalubale kuke gari yara suna fuskanta?
Kalubale wani sai daga inda aka kawo yara, kamar misali zaka ga wani ba za a kawo shi makaranta ba sai ya gagari iyayen shi. Zaka ga an kawo dalibi bayan ya ki jin magana iyayen shi, maimakon su ja dan su a jiki, tarairaye shi su sa ya zama mutumin kirki, sai kuma su yi nesa da shi inda babu wanda zai faɗa mishi bale ya sa ya zama mutumin kirki. To an fi samun matsala irin wannan.
Kamar akwai irin dabi'u kaga yaro ya canza, kila ana shigar da shi, kila zuba sunan zuwa wanke-wanke ko neman bara wasu gidajen da basu kamata ba, sai kuga dabi'un sun canza. Kuna cikin irin wannan?
To gaskiya mu da yake almajiran Zawiya mafi yawanci sun fi karfi da sana'a, to kuma cikin su na tashi, sai dai ba za ka rasa ganin na cikin gari ba zaka iya ganin irin wannan. Tunda kaga kamar su wa'annan zaka ga da wuya kaga almajiran Zawiya da kazanta ko bai da sana'a.
Muna magana su wa'annan yara kanana da ake kawowa, kuna ganin su wani hali kuke ganin take da?
Akwai damuwa, akwai tausayi. Wani ma zaka yi kokari kamar da shi, kamar dan kadan ka kiyaye mishi abinci yar kazuwa yana ansa, kamar dan koko da safe an saba yin shi na sadaka gida. Abinci da rana dai abinda zaka ba yaro kamar guda 2 3, wani sa'in ma har yara 10 ba za a rasa abinda za a ba su ba cikin gidan malaman sa.
Iyaye maza a wannan zaman Malam Hassan yan buhu, sai kuma mai wakiltar iyaye mata Hajiya Nafisa Sheikh Murtada Zawiya tare da wakilin mu na jihar Zamfara Abdulrazak Bello Kaura.
To bari mu dora akramakan lahu, kukan samu korafi da dama daga makarantu, daga uwaye, daga ainihin sauran mutane cikin gari. Wasu na ganin cewa yawan aurace-aurace a cikin aure wannan a sake ta aure wannan, ko a taya wadiya barkatai sai ya zama to sun cika gida, mutum bai iya kula da su, ya ga bare dauke su a kai su wurin bara. Wasu kuma na ganin kamar su irin zuwa cirani da suka ganin cewa su kwashe kiyaran su kawo cikin gari, su ban san ya fi su samu irin wannan kurfi-kurfi.
Duka wannan ana samu, akwai dai waɗanda tsakani da Allah don suna son ƴaƴansu su je su samu ilimi, kuma a wuraren da suke babu wani kyakkyawan tsarin da za su samu ilimin, wanda in ba su yi wannan hijirar ba to ba za su samu karatun ba. Wanda kuma a inda an ka hito baya da yawa wuraren da in ba don hijirar nan ba ba don almajirancin nan ba da ba a samu ci gaba a addinin ba gaba dai to akwai waɗanda tsakani da Allah ne manufar su kenan tunda zaka ga wani ma yana son yaron shi ya rika mishi aiki amma ya dauke shi ya kai makaranta kuma zaka ga wasu kai suna kulawa suna ziyarar yayan suna kai musu duk abin bukata to irin wanda ka fadi akwai waɗanda gaskiya ana iya fahimta haka nan ne wanda zai kawo yaro ya watsi da shi in ba an aika mishi an ce zo ga matsala ko rashin lafiya ta yaron shi bai zuwa shi mararraba yake bida da shi akwai irin wannan ne wanda ko da cikin garin wani zaka isko bai kai almaji bai kai yaron makaranta ba amma yaron sake yake haka nan yayi ta yawo cikin gari hamla yashi to akwai wanda gaskiya niyya suke nan wato wasu kasawa din ne wasu mararraba suka bida da yaran wani ma yana son ya tafi unguwa sai ga ya zashi to bari ya zo ya kawo yaran akwai masu irin wannan ne ko don haka za a kasa uwayen a matsayin manufar su ga sha'anin almajiranci din
to mala hasan kaji an tabo buganar ciwa masu zuwa cirani su bar yaran kuma akwai matsalar da yanzu jihar Zamfara ke gano sha'anin tsaro wasu an kashe uwayen su wasu kuma a kawai uwayen su hijira ne su sun bar gari ban sani ba kuna cin karo da ire-iren wa'annan
eh gaskiya muna cin karo da su saboda galiban kaga mu muna harka ma musamman mu ɗan kasuwa ne to za ka kusan ku wani lokaci ruka kai ta kasuwa kayan ma ka fara hulɗa da wa'anda kake saye da sayarwa ka ci karo da irin wa'annan za ka ga kowa da irin matsala tai wani uwayen ma bai san inda son kai ba wani kuma a'a kawo shi dan an kai amma wa'anda aka kawo shi wurin su ba a kawo abin da za su kula da shi ba to kaga irin haka din dole ne a ce su dai dole a bangaren za a ga ita hukuma ya kamata a ce an shigo irin wannan bangare domin na san inda an kai to ba a jihar Zamfara akwai hukuma ta musamman wadda aka kula da su kan su makarantun allo da islamiyoyi wadda kuma duk lokaci bayan lokaci gwamnati na ware wasu buhun abintaya inda ake bayarwa ana kula da irin wannan makarantu to akwai bukatar gaskiya irin wannan lokaci da jihar Zamfara muka tunce kanmu ya kamata a ce su shugabanni a karafa wannan bangare domin ganin cewa an ƙara inganta
malama na bisa shiga mutala zawiya zaki ya dauki karamin yaron ki shekara hukuki kashi bara wani gari
gaskiya ba zan iya ba
to saboda me
saboda duniyar ta canza da a ce duniyar da ce zan iya kai shi saboda malaman da din ba su ne na yanzu ba kulawar da ba ita ce ta yanzu ba tsaran da ma shine na yanzu ba halin da ake ciki yanzu yafi karfin malamai yafi karfin iyaye to ya kamata a ce mu kula ni da yaro dan shekara hukuki gaskiya ba zan iya kai shekara to ba dama ya kai shekara 10 to zan iya
to amma yanzu da ake kawowa dan za a tambaye ki shawara uwaye suna neman shawara me nake ba shawara kai irin wannan
zan ba su shawara su fadin su yayo ya kai shekara daga bakin 10 nan ko ta daga mai nan ya ce daga shekara 9 ko 10 to ana iya kawo su
akwai balance tsari da bangaren addini a cikin kallon lamarin na almajiranci duk da ke akwai masu ganin makinin ma tsarin ba gaba da kuma bai kamata yanzu ya kamata a ce an kawo shi ko kuma a inganta shi ta da ka doku bayanin cewa a samar ma yaro wurin bacci da sauran abubuwa malam da za a ba al'umma shawara ya kamata inganta tsarin na almajiranci wa shawara za a ba
yawa shawara cewa watan a nan yanayin kasanmu da kuma halin da ake ciki yanzu bayyawa a kawar da shi a ce gaba ɗaya saboda in an ka dawo an ka diba aka yi nazarin fa'idodin da ya haifar shi wannan tsari din na almajiranci ya haifar da manya-manyan malamai ya haifar da masana alƙalai limammai da duk sauran wasu da aka bukata sai ka isko almajirancin nan shi ya haifar da su duk wanda ka zauna wani babban malami sai ka tsammaci sai ka dauki cewa ya je ya yi karatu an kai shi makaranta gari kaza ya yi karatu a gari kaza watan za ka samu cewa asali ba garin su ma yake ba daga nan hijira yayi ta yi wani gari saka za ka dauko haka nan duk manyan malaman da suka kawo makarantu garin nan don ka dauko tarihin su daga wasu garuruwa suke sun zo ne da sunan karatu kamar yadda an ka kawo ga mu irin mu kanana kaga misali miya kawo mu karatu da sunan karatu ba kasuwanci ba ba komai ba kai kuma da
in na fahimci akar makallawa kai ma sunan baraka zan almajiranci
ne kaga na taso daga garin mu wanda kaga daga garin mu na taso an ka nazo makaranta ni ma ni cigaba da karatu ni cigaba da ni ma hannu kafa makarantar to amma tunda na kalli ni na kafa makaranta ta almajiranci ina da ita amma zan batta ga tsari na da dole sai ni zo ni shigar da tsari ingantaccen tsari wanda ya taimake mu yau ina gode ma Allah cikin almajiran da mun ka karbo daga garuruwa akwai masu digiri biyu akwai masu digiri ɗaya da yawa akwai waɗanda NCE gare su akwai waɗanda kaza ga sunan ne waɗanda asali almajirai ne
ta mako akar makallan su da kun kawar na ku almajiran ci shekara na wakila aka ɗauka yaro makarantar wancan lokacin
kamar yadda ni ce zaka isko shekara 9 shekara 10 zuwa sama yanzu misali ko mu yanzu babu yadda za ka yi a makaranta ta yanzu ta bangaren almajiranci ka kawo yaro ko dan shekara 7 ba mu karba tunda ba mu dai da tsarin da muke ciyar da su irin wannan ciyarwa amma muna da tsarin da za ka kawo musu abinci su dafa to dan shekara 5 na iya dafa maka shi abinci dan zari dan shekara 4 ban dan shekara 3 to kaga tsarin mu yanzu sai yaro yana da haddi tun form din da zaka gani to yaron nan sai ka wani ma in kace kaza da yawa amma wani zai ce mana ai dan shekara 9 ne ko 10 amma da an kawo shi mun kaga dan karami ne muce hankuri ko
ya kuma da shi gida
to madalla da alama an fara samun hanyar inganta tsarin da fatar haƙa za ta cimma ruwa dan kuma zamu dasa aya sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu shugaban majalisar tuntuba ta malamai na jihar Zamfara Sheikh Ahmad bin Umar Kanuma da Hassan Yambuhu shugaban kungiyar mabuga waya ta jihar Zamfara da kuma uwar gida Nafisa Sheikh Murtaka Zawiya sai wakilinmu Abdulrazzaq Bello Kaura da ya jagoranci tattaunawa da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya
kuma Allah yanzu kuma ga wannan sakon
Masu sauraro albishirin ku, shin kuna neman labarai da dumi-dumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka. Alamar karawa 1 wato plus 1 sai ku saka 2 0 2 4 4 5 6 3 8 zan sake maimaita lambar alamar karawa 1 2 0 2 4 4 5 6 3 8 kada ku bari a barku a baya sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannu
sashen Hausa da Amurka
yanzu kuma ga labarai a takaice
jiya Laraba akalla mutum 14 suka mutu sannan wasu 450 suka jikkata wani sabon zagaye na fashe-fashe a kasar Lebanon inda aka tayar da fashe-fashen na baya-bayan nan a wayoyin sadarwar Oba-Oba da mayakan Hezbollah ke amfani da su akalla ɗaya daga cikin fashewar ta auku ne a kusa da ɗaya daga cikin wuraren jana'izar da kungiyar Hezbollah dake samun goyon bayan Iran ta shirya na ƴan Hezbollah uku da wani yaro waɗanda ke cikin mutane 12 da aka kashe a ranar Talata wasu jerin hararren kwantan bauna da fashe-fashe da suka auku a hanyoyin da sojojin Niger ke bi sun kashe akalla sojoji 12 tare da jikkata wasu 30 a baya-bayan nan kamar yadda rundunar soji ta sanar ta gidan talabijin din kasar na gwamnati a jiya Laraba a harin na farko da aka yi a yankin yammacin Tillaberi a ranar Lahadi gungun ɗaruruwan masu aikata laifuka waɗanda suka isa wurin sun kashe sojoji 5 tare da jikkata wasu 25 a cewar rundunar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce goyon bayan da China ke baiwa masana'antun kera makamai na Rasha na zuwa ne kai tsaye daga manyan shugabannin jamhuriyar jama'ar kasar China ko PRC jami'in ya kuma nuna cewa na'urorin chips da China ke samarwa sun yi matukar inganta abubuwan da Rasha ke yi a fagen daga a yakin da take yi da Ukraine Rasha na amfani da yunkurin kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump wajen kara rurrutu rarrabuwar kawuna a Amurka da kuma dakile goyon bayan da Ukraine ke samu kafofin yada labarai na kasar Rasha sun yi ta kokarin nuna goyon bayan Ukraine da wanda ya yi yunkurin kisan Ryan Wesley Ruth
masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai dai dan laka mu karfe 8 agogon Najeriya da jira kamar da Chadi 7 kina gogon Ghana za ku ji maimaitin wannan shirin kada manta muna na kodi shi a shafukan mu na Facebook X Instagram amma da YouTube idan kuna neman labarai da dumudumin su yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballadi ta na gabatarwa da Dadi Balawe da hada mana shirin sai injiniyan mu Jimmy Cook ni Mahmud Lalo nake cewa a huna lafiya